Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta VOA Hausa.com a internet. Masu sauraron mu a yammai babban birnin kasar Jamhuriyar Nijar na iya kama mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A duk faɗin kasar ta Nijar kuma za ku iya kama mu ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya FM a birnin Kwanni. Sauraron mu assalamu alaikum, Halima Jimarauce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke gabatar muku da shirye-shiryen yammacin nan na Asabar 10 ga watan Satumba da fatan dukkuna nan lahiya. Kafin ku ji abubuwan da muke tare da su da warko, ga Sahabu Imam Aliyu da kanin labaran duniya.
Amurka da Rasha sun ci mawata yarjejeniya da ake tsammanin za ta kawo ƙarshen rikicin yakin basasar da ake a Syria. Shugaban Amurka ya Allah wadai da gwajin makamin nukiliya da Koriya ta Arewa ta gudanar jiya Juma'a. Iran kuma ta fara aikin gina sabuwar tashar nukiliyar ta biyu domin samar da makamashi.
To kamar kowace Asabar war haka, Ibrahim Ka Almasi Garba na tare da shirin amsoshin tambayoyinku. Amma kafin Ka Almasi ya shigo hagen, muna tare da rahoto ɗaya daga yankin Tawa a ƙasar Jamhuriyar Nijar, inda ruwan sama da aka yi kamar da bakin ƙwarya ya sanadiyar mutuwar wasu matasa 5 'yan shekaru 17-17. Sai kuma rahotanni biyu daga Abuja akan tsadar ragunan layya da kuma bayanin malamai akan cewa layya ba wajibi bane idan ba a da hali. Za ku ji duka wannan amma da farko ga Sahabu Imam Aliyu da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Da safiyar yau Asabar a birnin Geneva, Amurka da Rasha suka ba da sanarwar sun cimma wata yarjejeniya mai sarƙaƙiya cike da buri na tsaida yaƙin basasar da ake a Syria na tsawon shekaru 5. Kuma ƙasashen biyu za su haɗa kai wajen yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci a Syria. Yarjejeniyar ta buƙaci sassan biyu da ke gaba da juna su sake mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta a duk faɗin ƙasar. Ƙarƙashin wannan yin sabuwar yarjejeniya za a tsaida duk wani artabu daga faduwar ranar 12, wato Litinin 12 ga watan nan a daidai lokacin da ake fara bukukuwan sallar layya. Wajen aiki tare, Rasha da Amurka da kuma tawagoginmu mun bullo da matakai masu hangen nesa da burin magance hali da ake ciki, inji sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry. Ƙasashen biyu sun amince kan matakai da za su hana sojojin gwamnatin Syria kai farmaki da jiragen yaƙi a wurare da 'yan tawaye suke da kuma wasu sassa da aka amince da su tun baya. A halin da ake ci kuma, Turkiya da wasu manyan ƙungiyoyin 'yan tawaye a Syria a yau Asabar sun yi alƙawarin za su goyi bayan wannan yarjejeniya da aka ba da sanarwa a kanta. Shugaba Barack Obama na Amurka ya Allah wadai da gwajin makamin nukiliya da Koriya ta Arewa ta gudanar jiya Juma'a, ya kira matakin mummunar barazana ga tsaro a yankin da kuma zaman lafiya da daidaito a duniya baki daya. A cikin wata sanarwa ta fadar White House, shugaban na Amurka ya ce Koriya ta Arewa da wannan tsokana da matakan daburta al'amura ta ƙara mai da ƙasar saniyar ware da wato talauta al'ummarta a yunkurinta na ci gaba da ƙera makaman nukiliya da makamai masu linzami. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a wani zama na sirri da ya jiya Juma'a da rana a birnin New York, shugaban kwamitin majalisar wadda shine jakadan New Zealand a Majalisar Ɗinkin Duniya Gerard Van Bohemen ya ga manema labarai cewa wakilan kwamitin su 15 baki ɗayansu sun yi Allah wadai da kakkausar lafazi gwajin makaman nukiliya a ƙarƙashin ƙasa da Koriya ta Arewan ta yi. Daga nan suka amince ba tare da wani ɓata lokaci ba za su ɗauki matakai da suka dace kamar yadda yake ƙunshe cikin sashi 41 na dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan ko sashin ya yi magana ne kan takunkumi. Tilas ne kwamitin ya yi amfani da duk wani iko da ke da shi wajen sauya tunanin Koriya ta Arewa, inji jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power lokacin da take magana da manema labarai. Jakadan Japan a Majalisar Ɗinkin Duniya Koro Beso ya ce gwamnatin ƙasarsa za ta buƙaci kwamitin ya zartar da sabon ƙuduri. Shekaru 15 da suka wuce, wata rana a watan Satumba an waye gari kamar kowace rana, sannan ta zama bakar rana a tarihin ƙasarmu, inji shugaban Amurka Barack Obama a cikin jawabinsa da yake gabatarwa a kowace rana Asabar. Gobe Lahadi 11 ga wata zai cika shekaru 15 da harin da aka kawo kan Amurka a biranen New York da wani ƙauyen Pennsylvania da kuma kan ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon. Shugaban na Amurka ya ce kusan mutane 3,000 ne da basu san hawa balle sauka suka halaka a ranar cikin watan Satumba, waɗannan mutane da suka fito ne daga wurare daban-daban daga kabila da addine da jinsuna daban-daban a fadin Amurka da kuma sassan duniya. Mr. Obama ya ce al'amura da dama sun sake cikin shekaru 15 da suka wuce, duk da haka ya ce yana da muhimmanci a tuna abubuwa da basu canza ba, halayya da tarbiyyar da aka samu da su a zaman Amurkawa, bajinta da ƙarfin hali da yake ci gaba da ƙarfafa mu, yan ta'adda ba za su taɓa samun galaba a kanmu ba, inji Mr. Obama. Gobe Lahadi idan Allah ya kai mu za a ci gaba da gudanar da addu'o'i da karrama da tunawa da ake yi duk shekara. Shugaban Amurka zai mutunta a wajen ci gaba da al'adan tsayawa ko kuma dako na wani dan lokaci, za a yi hakan ne ko a fadar White House. Daga bisani gobe Mr. Obama zai yi jawabi na karramawa da tuna waɗanda aka kashe a waɗannan hare-hare a wani taro da za a yi domin hakan a Pentagon. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a nan Washington DC. Iran ta fara aikin gina tashar nukiliya ta biyu domin samar da makamashi. Rasha ce za ta taimaka Iran ta gina tashar a birnin Bushehr mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin ƙasar, inda nan ne Iran take da ɗaya tashar. Ana sa ran aikin zai ɗauki shekaru 10 kan kuɗi dala miliyan 10,000. Tashar ita ce ta farko da Iran za ta gina tun bayan da ta sanya hannu da manyan ƙasashen duniya bara, yarjejeniyar da ta taƙaita aikin ƙasar ta fuskar makaman nukiliya. Shugaban Amurka Barack Obama ya kira yarjejeniyar a zaman wacce ta sami nasara domin ta kulle duk wata hanya da Farisa za ta bi wajen ƙera makaman nukiliya. Ya ce yarjejeniyar wacce aka fara aiwatarwa cikin watan Janairu ta maida hannun agogo baya ga Iran na damar ƙera makaman nukiliya idan har ma ta saba alkawari daga watanni 3 zuwa kusan shekara 1 kafin ta ƙera su. Amma masu kan lamirin yarjejeniya a nan Amurka har yanzu ba su sauya ra'ayinsu ba cewa yarjejeniya ba za ta tilasta Iran ta ci gaba ko kuma ta daina ɗaukar matakan soji da take yi a faɗin gabas ta tsakiya ko kuma ta dakatar da ƙasar daga ƙera makaman nukiliya. A ƙasar Bangladesh wata gobara da ta tashi a wata masana'anta ta kashe akalla mutane 22 ta jikkata wasu da dama a bayan Dhaka, babban birnin ƙasar, kamar yadda hukumomin ƙasar suka yi bayani. Jami'an ƙasar sun ce yau Asabar gobarar ta tashi bayan da wani abu ya yi bindiga a wani ɗakin na'urori da ke cikin ginin mai bene 4. 'Yan sanda suna bayyana damuwar cewa sai ta yi har yanzu akwai ma'aikata a cikin ginin a masana'antar wacce take sarrafa leda da takardun kunshi abincin zamani iri daban-daban. Sun ce akwai mutane kusan 100 a cikin ginin lokacin da wutar ta tashi. A halin da ake ciki kuma, yau Asabar ake sa ran hukumomin nan Amurka za su saki John Hinckley, mutumin da ya yi yunkurin kashe shugaban Amurka Ronald Reagan shekaru 35 da suka wuce. Hinckley yana wani asibiti ne na masu taɓin hankali, kuma sakin nasa na har abada ne, wanda wani alkali yanke hukuncin cewa ba zai kasance barazana ga kansa ko kuma al'umma ba.
Sahabo Imam Aliyu kenan ya karanto labaran duniya. To bari mu fara da ƙasar Jamhuriyar Niger, inda ruwan saman da aka yi kamar da bakin ƙwarya ya yi sanadiyar rasuwar wasu matasa 5 a garin Dole da ke kusa da birnin Kwanne a yankin Tawa. Ga Haruna Mamman Bako da ci gaban labarin.
Abin da ya sa na kira wani ɗan jarida mai suna Tsayabu ɗan Sako mazamnin wannan karkarar, wanda ya shaidi lamarin domin yi mini bitar abin da ya faru.
Wani abin al'amari ko jarabi ya samu a cikin wannan garin namu na Dole, inda wani ɗaki ya afka da samari a ciki. Wannan samarin su biyar ne a cikin wannan ɗaki a nan suke kwana. A lokacin tasowar hadari daga waje suka koma a cikin ɗakin sun kwanta. To sai dai waye sahihin yaukin wanda mai gidan ya tashi ya ga wannan ɗakin ya afka. A lokacin nan ne ya ce a bashi hannu akwai yara a cikin ɗakin. Wanda aka zo duka yaran dai guda 5 babu wanda aka tarda a cikin shida. Duka Allah ya amshi rayukan nasu. A halin yanzu kamar yadda nake ma duka dai jami'an tsaro tun da safe sun zo sun yi nasu aiki, haka su ma hukuma kamar da magajin gari, gwamnatin jiha da kuma wakilin mai martaba sun samu isuwa a nan cikin garin Dole domin aiza-aiza wannan bayan Allah tare da su. Duka 'yan shekara 17 ne, dukansu kuma 'ya'yan garin Dole ne. Wani yaro guda da Allah bai kaddarci ai wannan abin tare da shi ba, da daren nan ya ɗauki tabarma ta yi shi ba zai iya kwana nan ba. Dukansu yallai da daban-daban ne, amma biyu daga cikin su ɗayan mai gidan da ake cikin gidan nasa na, sannan su ko biyu makwabta ne, sannan guda shi kuma yana ɗan nesa daga wannan unguwar ke. Dukkan wanda ya zo wannan wurin kai sai ma da birza ta kan mutane, maza kuwa mata kuka, abin da duk gaba ɗaya aka daburce saboda babu ko ishilowar ka gabu kawarye mutum daga cikin wannan gida lokacin ta fada. Amma duk da haka dai mazan dai suka daure aka jayowa yadda ta san ana kan ice a cikin gini har an kai dawo su wannan samarin duka aka samu aka hudo su. Hankalin mutane ya tashi sosai, ana a cikin zulumi saboda wannan don arajabi sai mu ce ana mu gani, kuma magabatar dama sun ce dai na farko ne a nan garin dole a ce ga dawa guda biyar an girma duka a lokaci guda.
To ni dai hukumomin jiha da na wannan karkarar na Bariki da sarakunan gargajiya suka hallara a wannan garin inda aka yi ma waɗannan bayan Allah sutura a sanyin safiyar yau, kamin a kai kowanne daga cikinsu a gidansa na ƙarshe. Kuma mutane na ci gaba da yin tururuwa a garin Nadoli domin isar ta'aziyyarsu ga 'yan uwa da uwayen mamatan. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Ace mutum ba komi ne ba ranar mutuwa to ya lalace, kaso mutum lannan karasa shi kai kira ba amsa kira ba sai mutuwa.
To Allah ya ji kansu ya rahamshe su. Ana jibi sallar layya amma raguna ba sa tabuwa a Najeriya saboda tsananin tsada, kamar da za ku ji a cikin wannan rahoto da Nasiru Adamu Alhikaya aiko mana daga Abuja.
Kwana biyu gabanin Idin babbar sallah a ranar Litinin, musulmin Najeriya na ci gaba da taya farashin raguna da layya waɗanda a bana suka ninka kuɗi fiye da shekaru da dama a baya. Layya dai ya samo asali ne daga umarnin da Annabi Ibrahim ya bi na yunkurin yanka ɗansa Annabi Isma'il. Na zama lokaci kuma a shekara da talakawa kan samu wadatar nama ko da ba su yi layyan ba. Na yi magana da Dr. Muhammad Bello na Jami'ar Dutse da ke Jihar Jigawa ta wayar tarho, wanda ya shiga kasuwar Sara a ƙaramar hukumar Gwaram. Ya ce ya samu raguna sun tashi daga naira 50,070 har zuwa 150,000 har ma fiye da haka. Wannan ya bashi mamaki don ya ce lamarin raguna bai shafi ciniki da dala ba.
Wanda ma na ce 150,000 sai ka sallama mun na ce tsada a rage.
Wannan ya nuna bana da yawa da wuya su iya yanka ke.
Da wuya za a yi layi gaskiya. Domin idan ana batun haɗa naira ba can yi ne ai na dala. To ai rago kuma ba a siyansa da dala. Rago wannan ciki ya nuna mu muke batun raguna a nan. Amma haka ga kawai don dai buri.
Dr. Mamman Bello, jihar Jigawa za a ɗauka ba tana da dabbobi kuma fa masu yawan gaske.
A jihar Jigawa tana da dabbobi tun da ka ga sara, ka ga gudungu, ka ga shuwaren. Amma duk da haka mutanen namu ne wallahi abin ba kyau, buri sun ɗora kayan su buri, babu kyau wallahi.
Malamin Islama Sheikh Hussaini Zakariya ya ce layya bai zama wajibi ga wanda ba shi da iko ba. Kazalika Sheikh Zakariya ya ce halal ne masu shirin layya su yi aski da yanke farce ko kumba.
Abin da yake a Malikiya misali da kuma wato Shafi'iyya da Hanabala duk da manyan malaman nan gaba daya wato sun ce mutum ya aski shi wato ya tsaftarsa da ya saba yi don zai layya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka raguna guda biyu yace wannan nasa ne, wannan kuma na al'ummarsa ne baki daya. To haka duk wanda bai layya ba an masa layya, kuma layyar manzo Allah, Allah ya amshe ta. Don haka kada a matsa wato mutum yace dole sai yayi layya, mutum yayi ta roko don a bashi ragon layya, ko kuma yace bashin da ba zai iya biya ba don yayi layya.
Me yasa masu hannu da shuni ba za su tallafa makwabta don Idin ba? Shine ra'ayin dan kasuwa Ado Adamu.
Mutanen North East wajen mutum Udin Borno da Yobe suka tafi Makka. Banda international abokananmu ma wanda na sani akwai da suka tafi. To man Nasiru International za ka biya kan miliyon ɗaya da wani abu, banda kuɗin ɗaki, banda ɗan sauran abubuwa, kai kaɗai za ka kashe miliyon uku ka je ka dawo. Ga makwabcin babanka kuma zai kwana babu to. Yaya za ka tafi Makka ka kashe miliyon uku? Babu wanda zai iya layyan mutum uku a unguwanku, kuma you are very happy, kana jin daɗi ka je Makka. Wasu abubuwan ka duba wani lokaci mu ma muna contributing ɗin sauran rashin zaman lafiya. Kuɗin mutanen da suka tafi yajin da an tara an sake kashewa a Borno da Yobe da Adamawa da an rage yunwan wajen 20%.
Ana ganin mahauta ko matasan anguwa na hada-hada a sallah wajen feɗe dabbobi da hakan ke samun musu na cefene ko kuɗin kashewa. Shin anya bana ba masu layyar ne za su yi fiɗar da kansu ba don tsumulmular kuɗi? Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To akan batun wannan tsadar raguna, shi ma Sale Shehu Ashaka ya zagaya wasu kasuwannin dabbobi ga kuma rahoton abin da ya gano kuma ya jiyo mana.
A galibin kasuwannin da na ziyarta na sayar da dabbobi akwai karancin masu siyan dabbobin domin yin layya. Jama'a na kokawa kan karancin kuɗi a hannun jama'a abinda ka iya shafar yin layyar a wannan shekara. Na yi kicibus da wani magidanci Malam Bashir wanda yana daga cikin ɗaiɗaikun mutane da na gani a kasuwar inda ya shaida mun cewa farashin dabbobin sun yi tashin goron zabi. Sai dai abun tambaya a nan shine abun layyan yayi tsadar gaske gashi babu kuɗi a hannun jama'a ko yaya lamarin zai kasance ga abun da Malam Bashir ke cewa
ina ta duba aune tukunna can wani gu an ce 75 rago guda wani gu kuma wani dan cilo kowa aka kawo daga can aka ce shi kuma 35 shanin kuma ba sa tabuwa 100 da dauri abun da yayi to ma ga yadda zamu
irin wannan lokaci shine lokacin da masu sayar da dabbobin ke cin karansu ba babbaka sai dai koya ya kasuwar bana take kawo yanzu bisa al'akari da karancin kudade da jama'a ke kuka da shi. Malam Hassan na ɗaya daga cikin masu sayar da dabbobin ya ƙara mun haske kan yadda kasuwar take
a yanzu. Muna da 60,000 muna da 50,045 a yanzu ana
to amma ya kake kwatanta cinikin da bara?
Bara akwai kuɗi garin sun ce yanzu kuɗi babu saboda haka su ma suka dan rike jikinsu dole mu wa kayan mu sufa yanda za mu samu mu rike kuɗi abinda ya samu rabanmu mu tafi gida kawai.
Al'ummar musulmi a duniya da na martaba wannan sallah da yin layya sai dai karancin kuɗaɗe da kuma tsadar dabbobi ka iya rage yawan masu yin layyan. Salih Shehu Ashaka, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Duk wanda lalle ya bayyanke rago ba manzo ya yi maka ne na yi mazurai ba rago da sahar da rago masu lalaiya kun surra sannan da tunkiya ta lalaiya lalle ya sheko ka ga irin al'adunmu an ji.
Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda yanzu haka agogonmu ke nuna mana cewa ƙarfe 11:17 na sahe wato 4:17 agogon Najeriya da Nijar da Kamaru da Chadi. Masu saurare yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum muryar Amurka, dan Allah ku yi min ƙarin bayani kan abin da ake kira budget padding ko kuma a ringizon kasafin kuɗi. Mai tambaya Usman Shitu Mahuta, ɗalibi a jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, dan Allah menene padding ko cogi a kasafin kuɗi, kuma yin cogen laifi ne a kundin tsarin mulkin Najeriya? Mai tambaya Sani Muhammad Chindo. Dan Allah sashin Hausa na muryar Amurka, a bani dan takaitaccen tarihin takardar kuɗin euro. Menene matsayin euro a kuɗaɗen da aka fi hada-hadar su a duniya? Mai tambaya Musa Garba Isiya daga Bauchi. To bari mu fara da tambayoyi kan kuskurima ma kasafin kuɗi ko budget padding da turanci. Dan jin ansar wannan tambayar, mun tuntubi barista Muhammad Bello Tukur, wani lauya a garin Kaduna, wanda ya ce
kalman padding wato kalma ne na turanci, ban san ko mutum zai iya fassara shi ya ce masa a ringizo yanda ake ce ba, amma ya haɗu da a ringizo, ya haɗu da akwai abin da ake cewa oriya,
eh,
kaman wani abu wanda za a ce ko kasafin shi misali.
Barista, kafin kai nisa, ita wannan kalma ta padding tana nuna mugun aiki ne, negative ce koko kawai tana nuna gyare-gyare?
A'a, wato a yanda kalman ta zo, kalman ta zo ne yanda za a yi amfani da ita yanzu. Ka san shi padding din kaman ka dora abu ne ko ka dan, you know, kaman katifa ka dan mai wani abu haka, amma ka san kowace kalma da za a
ya kuke ganin ta a shari'ance,
wato a shari'ance a yanda take tafiya yanzu ya nuna ne wato an dora wani abu bisa ya fi abinda aka yi kasafi da shi. Wato misali inda a ce kaman abu naira miliyon ɗaya ne, sai mutum ya dora sai ya maida shi naira miliyon ɗaya da rabi ko wani abu hakan nan, don saboda abinda aka dora a saman su su samu su yanke ko kuma ai wani shoge hakan nan dai a sa wani abu cikin kasafin kuɗi wanda a gaske ma dai watakila ba za a yi shi ba, watakila a iska ne kawai hakan nan a sa shi kuma a yi kasafin shi a fidda kuɗi mutum ya ɗauka. To wa'annan duka zai zo cikin yanayin yanda ake tattaunawa akan kalmar nan na budget padding yanzu, because yanzu ba za a yi maganan padding ba sai an ce budget padding. Shi budget padding din wato an dora an yi wani doriya ko wani aringizo cikin kasafin kuɗin yanda ba jama'a za su samu amfanin ba, za su dai samu amfanin kansu ne.
Yawwa, to a shari'ance
ba dai bisa yanda gwamnati ta sa ba.
Yawwa, to a shari'ance ya za ku kalli padding din a yadda ya shigo cikin wannan yanayi na budget?
Yawwa, to kaga mai tambaya na biyu ya ce ko laifi ne a bisa tsarin mulki, wato shi kamin mu ba da laifi an sannan sai mu ce shi tsarin mulki wato gundarun tattalin yanda za a tafiyar da mulki gaba ɗaya ne. Shi tsarin mulki haka yake, akwai yana ba da haƙƙoƙi da kuma ya faɗi ga ayyukan da sauran da za a yi. Don haka wannan za ga shi padding ɗin nan zai kasance, in ma ya zargin ya tabbata, zai kasance ne ko laifi a ƙarƙashin tsarin penal code wanda muke amfani da shi a arewacin Najeriya, ko kuma tsarin criminal code wanda ake amfani da shi a kudancin Najeriya, ko kuma ya saba a dokokin hukumar binciken tattalin arziki na tattalin arziki na ƙasa kamar EACC ko ICPC. To wannan duka in ka lura shi wanda ya yi zargin cewa an yi padding din, Honorable Abdulmumin ya kai ƙara wurin 'yan sanda, ya kai ƙara wurin ICPC, ya kai ƙara wurin EACC. To kaga wa'annan hukumomi ne da za a tambaya. To amma a yanda yake yanzu, kamar yanda tambayan nuna abun yanzu yanda ya zo ɗin nan, in har zargin ya tabbata, to lallai gaskiya to zai kasance laifi ne wanda aka yi wa dokokin ƙasa da kuma tattalin arzikin ƙasa.
To amma a yanayin yau da kullum daidai ne a yi shi padin ɗin?
A padin ba daidai ba ne, don yanayin padin ɗin yanda na faɗa maka ɗazun, wasu ne za su ɗora shoge ne za a yi kamar shi, ko kuma a ɗora ko a yi wani kasafin wani abu wanda babu shi, wanda ba zai kai ga jama'a ba, shi a iska kawai haka yake a hidda kuɗi a ɗauka a tafi da shi. Wasu mutane kalilan su ɗauki kuɗin su tafi da shi, jama'a wanda aka ce an yi abun domin su ba za su gan shi a ƙasa ba. Misali dai abin da za a ɗora sai a ce misali yanzu a ce za a yi borehole 20 a wuri kaza. To amma a gaske abin da za a yi sai kaga an je an yi borehole 10, sauran kuɗin borehole 10 ɗin ba wanda ya sani ina suka tafi, tunda kuma ka san yawancin jama'an namu ba karanta kasafin kuɗin suke ba, ba sa su san cewa ma ga abin da gwamnati take ba. To a gaske wannan abun in har ya tabbata hakan nan ne, to gaskiya wannan laifi ne, kuma waɗanda suka yi abun sun saba alkawari da suka ɗauka na kare kundin tsarin mulkin Najeriya da haƙƙoƙin jama'a, kuma sun saba wa dokokin ƙasa yanda na faɗa maka na penal code da kuma criminal code yanda na faɗa.
Wato dai wata hanya ce ta yin kwana da kuɗin jama'a kenan?
Exactly, wata hanya ce ta yin kwana da kuɗin jama'a, wanda mutane kaɗan za su yi kwana da kuɗin jama'a.
To barsa a yanayin yadda majalisa take, in ba fadin din ba, shin ƴan majalisa na da hurumin misali idan aka gabatar da kasafin kuɗi su ɗan rage kiyasin da aka yi, ko kuma su ƙara kasafin kuɗin da aka yi da ike daman an ce hasashe ne shi kasafin kuɗi, suna da wannan hurumin?
Suna da wannan hurumin idan za a yi shi bisa adalci da kuma gaskiya. Kasa da yake su ne za a gabatar musu su tabbatar da shi, kuma fannin executive su tabbatar da shi, su suna da wannan haƙƙi idan za a yi shi bisa hanyar gaskiya da kuma bisa hanyar adalci. Amma a yanda wannan kalmar fadin ya zo da kuma tattaunawa da ake yanzu, ya nuna ne ɗoriya da kuma ƙarawa da aka yi ɗin ba an ƙara ba ne fi sabilillahi, ba an ƙara ba ne yanda zai amfani jama'a, ba kuma an ƙara ba ne yanda zai amfani ƙasa. An ƙara ne don saboda yadda ake zargi dai wasu mutane ƙalilan su yi kwana da kuɗin jama'a.
Yawwa, to kamar yadda shi Malam Sani Muhammad Chindo ya yi tambaya, menene kundin tsarin mulki ya ce dangane da wani abu mai kama da shi fadan ɗin da kuma
wato shi kundin tsarin mulki dai ka san kamar ɗan majalisa ko wani hakan na alkawari yake ɗauka zai rantsuwa cewa zai kare kundin tsarin mulkin. Shi kuma kundin tsarin mulkin ya tanadi haƙoƙin jama'a da kuma haƙoƙin ka kare jama'a, ka kare dukiyansu, kai abu tsakaninka da Allah yanda zaka taimaka a ƙasanka, ka taimaka a al'ummanka.
To wato kenan shi wannan fadin din da aka yi a yanayin da ake ciki ne ya zama laifi, amma inda a ce sun yi ƙare-ƙare da rage-rage ne saboda ci gaban ƙasa, da ba laifi bane ba kenan ko?
Wato ka san shi fadin din yanda yake, yanda ya zo budget fadin din, ka san fadin din mutum ba zai ɗauke shi kawai shi kaɗai ya yi magana ba, wato sai ka haɗa da budget. Shi budget fadin din yanda na faɗa maka,
okay, tare yake tafiya
ka ɗora wani yawa, ko kuma yanda za ka yi wani dabara, ka kai wani arungizo da kuɗin jama'a haka. Ka san ana abin da ake cewa budget hearing, a kira ministoci, a kira hukumomin gwamnati su zo su ce to ga kasafin kuɗi da aka yi muku, me za ku yi da shi, ya za ku yi ku tabbatar da shi, ya za ku yi wannan. To wannan haƙƙinsu ne, wannan sun bi daidai, amma a ɗora wani abu ko a yi shoge don saboda su yi kuna da kuɗin jama'a, to wannan ba daidai ba.
Sai kuma ansar Malam Musa Garba Isiya, mai son jin ɗan taƙaitaccen tarihin takardar kuɗin euro, ga abin da ya sauƙaƙa. An amince da sunan euro a hukumance ne ran 16 ga watan Disambar 1995, sannan an fara gabatar da takardar kuɗin euro a kasuwar hada-hadar kuɗi ta duniya ne ran 1 ga watan Janairun shekara ta 1999, inda ta maye gurbin takardar kuɗin nahiyar Turai ta da mai suna ECU. Sannan ranar 1 ga watan Janairun shekara ta 2002 ne aka fara harka da tsabar kuɗin euro da kuma shaidar ajiya a banki ko banknote na euro ɗin. Euro ne takardar kuɗin da ƙasashen Turai da ake kira Eurozone ke amfani da ita. Ƙasashen da ke amfani da euro 18 ne daga cikin ƙasashe 28 na nahiyar Turai, wato Australia, Belgium, Cyprus, Estonia, Finland, France, Jamus, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Luxembourg, Malta, da Netherlands, da Portugal, da Slovakia, da Slovenia, da kuma Spain. Hasali ma daga sunan nahiyar Turai da Turanci, wato Europe, aka samo sunan euro. Bayan takardar dalar Amurka, euro ce takardar kuɗin da ta fi yawa a ajiye, ita ce kuma ta biyu a jerin kuɗaɗen da aka fi hada-hadar kasuwannin duniya da su. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin barista Muhammad Bello Tukur da ke garin Kaduna, da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da kuma injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmar Si Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To a gaida Ibrahim Kalmar Si Garba, yanzu ga Sahabu Imam Aliyu da taƙaitattun labaran duniya.
Safiyar yau Asabar a Geneva, Amurka da Rasha suka ba da sanarwar cimma wata yarjejeniya mai sarƙaƙiya cike da buri na tsaye da wato yaƙin basasar da ake a Siriya na tsawon shekaru 5, kuma ƙasashen biyu za su haɗa kai wajen yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci a Siriya. Yarjejeniyar ta buƙaci sassan biyu da ke gaba da juna su sake mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta a duk faɗin ƙasar. Ƙarƙashin wannan sabuwar yarjejeniya za a tsaida duk wani artabu daga faduwar ranar Litinin 12 ga wata a daidai lokacin da ake bukukuwan sallar layya. Shugaba Barack Obama na Amurka ya Allah wa daidai gwajin makamin nukiliya da Koriya ta Arewa ta gudanar jiya Juma'a ya kira matakin mummunar barazana ga tsaro a yankin da kuma zaman lafiya da daidaito a duniya. A cikin wata sanarwa ta fadar wayar shugaban na Amurka ya ce Koriya ta Arewa da wannan tsokana da matakan daburta lamura ta ƙara mai da ƙasar saniyar ware da talauta al'ummar ƙasar a yunkurinta na cigaba da ƙera makaman nukiliya da makamai masu linzami. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi wani zama na sirri jiya da rana a birnin New York kan wannan batu.
Mai saurare, da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu, sai kuma an jima da daddare da izinin Allah mu sake dawo muku da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sahaba Imam Ali wanda ya karanto labaran duniya, da wadda ta haɗa mana sauti Tsiyon Girma, da injiniyanmu Mr. Shadrack, da Ismail Almami Kan wanda ya rako ni aiki yau, ni ce taku Halima Jumrak daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya, sai an jima da daddare idan Allah ya kai mu.